أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدك سنتوا تردكو أتكموني سبع شرنا فتوين رحمة شرنا دكم باكو دام واجن أيقول تنبيهم قول أن داس كشافي الدين درايوا دوم سام مفتا تكلم برويا سفلي تكو سفلي بير 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 هدو أوكو wato 0805554413 da kuma 0707787442 wato 0705778442 sai kuma 0706604155 wato 0703604155 sai kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar ne ta 10 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1437 bajira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2015 kuma kamar kowane lokaci a yau din ma muna tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano wanda kuma shine yake amsa tambayoyin naku. Sunana na Sigir Sassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A satin da ya gabata mun fara magana akan takaitaccen tarihin rayuwar ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ɗaya daga cikin ahlul baiti wanda shine Ja'far ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhu. Mun ji yadda Ja'far ibn Abi Talib tare da wasu daga cikin musulmi suka yi hijira zuwa Habasha da kuma yadda Qurayshawa suka tura wato wakilai su je ga sarkin Habasha domin a dawo musu da su. Sun tura Amr ibn al-As da kuma Abdullah ibn Rabi'a. Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha tana cikin waɗanda suka yi hijira wannan hijirar kuma ta ga duk abin da ya faru a zuwan waɗannan wakilai na Qurayshawa wajen Najashi domin dawo da waɗannan musulmi zuwa garin Makka. Ta ga kuma irin yadda suka yi ta kokarin kulla wato makirci da makida ga musulmi su kuma hada tsakaninsu da shi wannan sarki domin ya fusata ya ainihin kore su daga kasarsa. Ummu Salama take cewa Najashi radiyallahu ta'ala anhu ya aikawa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa su zo yana neman su. Suka zo suka hadu a gabansa. A lokacin da aka je aka gaya musu sun tattauna cewa me ya kamata in sun je su gaya masa. Wasu suka ce ya kamata mu gaya masa abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake koyar da mu kuma yake kira mu zuwa gare shi duk abinda ma zai faru ya faru. To yayin da suka zo suka samu Najashi a fadarsa suka same shi tare da manya-manyan wato malaman addinin kristanci kuma waɗannan malamai duk sun bude littafin injila a hannunsu. Sai Najashi yake tambayar su waɗannan musulmi yake cewa da su wani irin addini ne kuke da shi wanda kuka sha bamban da mutanen ku akan sa, sannan gashi kuma ba ku shiga addinin mu ba, ba ku shiga addinin wani daga cikin addinan duniya ba. Ummu Salama take cewa sai ya kasance wanda aka wakilta yayi magana a madadin sauran musulmi shine Ja'far ibn Abi Talib. Sai ya ce da shi ya kai wannan sarki mu mun kasance a da mutane ne da muke rayuwa a cikin jahiliya muna bautar gumaka muna cin mushe muna aikata alfasha sannan kuma muna wato yanke zumunci sannan kuma ba ma kyautata wa junanmu ba ma kyautata zamantakewa na mukotaka. Mai ƙarfi yana danna mara ƙarfi. Akan irin wannan ɗabi'a muke rayuwa har lokacin da Allah ta'ala ya aiko mana da manzansa. Manzan da yake daga cikinmu ya fito mun san nasabarsa, mun san shi mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai amana, mutum ne mai kame kai. ya kirawo mu zuwa ga Allah ta'ala domin mu kadaita shi, domin mu bauta masa, domin mu bar abinda mu da iyayenmu muke bautawa ba Allah ba, na daga duwar wasu da gumaka. Sannan kuma ya rika umartar mu da mu zama masu gaskiya a cikin maganganunmu, mu rika kiyaye amana, mu rika sada zumunci, mu rika kyautatawa zamantakewa na makotaka, sannan mu bar cin haram, mu bar aikata haram, mu kame hannayenmu daga zubar da jinin junanmu, sannan ya rika hana mu aikata abin da yake alfashaci, ya rika hana mu fadar ƙarya, ya rika hana mu kuma cin dukiyar marayu da yiwa katangaggun mata kama mu kazafi. Ya umarce mu mu bauta wa Allah shi kadai, kada mu hada kowa da shi. Ya umarce mu mu yi sallah, mu yi zakka, mu yi azumi. Ummu Salama ta ce Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya lissafa aikace-aikacen musulunci da al'amuransa daban-daban. Sannan ya ce wa Najashi, da muka ji haka sai muka gaskata wannan annabi, muka yi imani da shi, muka bi abin da ya zo mana da shi daga Allah, muka shiga bautar Allah shi kadai, muka daina hada kowa da shi, muka haramta abin da ya haramta mana, muka halatta abin da ya halatta mana. To daga lokacin ne mutanenmu waɗanda ba su yi imani tare da mu ba suka shiga zaluntar mu, suka rika azabtar da mu, suka rika fitinar mu dangane da addininmu, dan su ga cewa sun mayar da mu zuwa ga bautar gumaka, sun hana mu bautar Allah, sun mayar da mu zuwa ga halatta dukkan wasu munanan abubuwa waɗanda addininmu ya haramta mana. Yayin da suka fi ƙarfinmu kuma zaluncinsu ya yawaita a kanmu, suka takura mana, suka matsa mana, suka hana mu yin addininmu kamar yadda ya dace, sai muka fito zuwa ƙasarka, kuma muka zaɓi mu zo wajenka ba wajen wani ba, muka zaɓi mu zauna kusa da kai, domin fatan da muke da shi shi ne babu wani wanda ake zalunta a nan wajenka ya kai wannan sarki. Ummu Salama ta ce sai Najashi ya kada baki ya ce, shin kai wa wannan magana akwai wani abu da ka kiyaye na daga maganar Allah ta'ala wanda kuke da shi? Sai Ja'far ya ce da shi kwarai. Sai Najashi ya ce to ka karanta mu. Sai ya karanta masa farkon suratul kahfi. Sai Najashi ya fashe da kuka da jin wannan, yana rantsuwa ya ce wallahi da ya ji wannan sai ya fashe da kuka, har ya kasance gemansa ya jike da hawaye. Su ma waɗannan da suke kusa da shi, malaman da ke riƙe da Injila, su ma suka fashe da kuka, har littattafansu da suke riƙe da su duk suka jike da hawaye, yayin da suka ji abin da Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake karanta musu. Sannan sai Najashi ya ce lalle wannan abin da ka zo da shi, wannan abin da ka karanta shi ne irin abin da Annabi Musa ya zo da shi, lalle suna fitowa ne daga mafita guda ɗaya. Don haka sai yake cewa ku tafi, wallahi ba zan taɓa, wato yake ce ma waɗannan Qurayshawa, waɗannan wakilai na Qurayshawa, ku tafi, wallahi ba zan taɓa miƙa ku, ba zan taɓa miƙa muku su ba har abada. Take cewa a lokacin Amr ibn al-As da kuma Abdullah ibn Abi Rabi'a suka fita daga wajen Najashi, sai Amr ibn al-As yake cewa gobe insha Allah ni ko sai na fada musu aibinsa, wato aibin waɗannan musulmi da illarsu, wanda zai jawo gaba ɗaya ya gama da su ya kuma kore su daga ƙasarsa. Take cewa sai Abdullah ibn Abi Rabi'a, wanda shi ne mai dama-dama a cikin su biyu, sai ya ce a kada kai haka, kaga waɗannan mutane suna da dangantaka da mu, ɗan uwanmu ne na jini, duk da cewa sun saba mana, kada ka faɗa abin da zai ji ya fusata, wataƙila ma ya halaka su, wataƙila ma ya kashe su. Sai ya ce wallahi, Amr ibn al-As sai ya ce wallahi sai na faɗa masa cewa waɗannan fa mutane a aqidar su basu yadda cewa annabi Isa dan Allah bane, suna cewa annabi Isa dan Maryam ne, bawan Allah. Ummu Salama take cewa safiya tai sai suka je suka samu Najashi a fada. Amr ibn al-As ya budi baki yace ya kai wannan sarki, su fa waɗannan mutane da suke gaban ka, magana da suke faɗa dangane da annabi Isa magana ce mai girma ƙwarai da gaske, don haka ka sake aikawa su zo ka tambaye su mecece aqidarsu dangane da annabi Isa alayhi salam. Ummu Salama ta ce sai ya aika a kirawo musulmi domin ya musu wannan tambaya. Ta ce da muka zo muka haɗu a junanmu, sai ainihin muka tambayi junanmu cewa to me za mu ansa masa yayin da ya tambaye mu game da annabi Isa. Sai bakinmu ya haɗu akan cewa kawai mu faɗa masa abinda Allah ta'ala ya faɗa, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi, duk ma abinda zai faru ya faru. Saboda haka yayin da suka je suka shiga fadar Najashi, sai Najashi yake ce musu me za ku faɗa dangane da annabi Isa ɗan Maryam. Sai Ja'far ibn Abi Talib ya ce da shi abinda annabin mu ya faɗa shi za mu faɗa, abinda za mu faɗa shi ne mu ce shi bawan Allah ne, manzansa ne, kuma ruhinsa ne, kuma kalmarsa ce da ya jefa zuwa ga Maryam, wacce take bata taɓa kusantar ɗa namiji ba, sannan kuma wacce ta wato tsayar da kanta ta keɓe kanta domin bautar Allah. Daga nan sai Najashi ya ɗaga hannunsa ya buga shi da ƙasa, ya ɗauko wani kara yake cewa Isa ɗan Maryam bai wuce daidai da wannan karan ba, iya abinda kuka faɗa, wato abinda kuka faɗa daidai da yadda annabi Isa alayhi salam yake kenan. To daga nan sai malaman fadarsa sai suka shiga ainihin maganganu cikin fushi bisa abin nan da suka ji Najashi ya faɗa. Sai yake cewa koda za ku yi abinda za ku faɗa, yake cewa musulmi ko ku tafi, kuna masu aminci a cikin ƙasar nan tawa, babu mai taɓa ku, duk wanda ya zage ku sai a ci tararsa, duk wanda ya zage ku za a ci tararsa, duk wanda ya zage ku za a ci tararsa. Yake cewa bana sha'awar a ce, wato bana sha'awar a ce ina da kwatankwacin dutse, girman dutse na zinare ko na gwal, a ce an bani shi a matsayin cin hanci, ni kuma in cutar da ɗaya daga cikinku. Sai ya ce a dawo da waɗannan wakilai na Qurayshawa guda biyu kyaututtukan da suka zo da shi, ce ba mu da buƙatarsu. Allah ta'ala, in ji Najashi, ya ce Allah ta'ala da zai bani mulki bai karɓi cin hanci daga wajena ba. Haka nan lokacin da mulkin ya fita daga hannuna, da ya dawo min da shi bai karɓi cin hanci daga wajena ba, saboda haka ni ba zan karɓi cin hanci daga wajen wani ba. Saboda haka Ubangiji ta'ala bai yi wa mutane biyayya domin a cutar da ni ba, haka ne ni ma ba zan yi biyayya domin a cutar da wani nashi ba. Take cewa daga wannan lokacin wakilan na Qurayshawa Amr ibn al-As da kuma Abdullah ibn Abi Rabi'a suka fita cikin ɓacin rai, an mayar musu da abinda aka karɓa daga wajensu na kyaututtuka, mu ko muka zauna cikin aminci, cikin walwala tare da Najashi da mutanensa a ƙasar Habasha. Wannan shine abin da ya wakana lokacin da aka yi wannan hijira, wannan ita ce rawar da Ja'far ibn Abi Talib ya taka wajen wakiltar ƴan uwansa musulmi domin bayanin hakikanin addinin musulunci ga Najashi, da kuma irin yadda wannan bayani nashi ya fitar da sakamako mai amfani wanda ya ƙara tsare mutuncin musulmi masu hijira a garin Habasha. Insha Allahu shiri na gaba za mu yi ƙara bayani dangane da rayuwar wannan bawan Allah, ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Allah ka ba mu dacewa.
Amin suma amin. tambaye mu tafar kuma la wannan mako ta fito ne daga mai sauraron mu Aina Uyaka sai wanda take cewa malami menene hukuncin mutumin da yayi wa matarsa zihari kuma ba su rabu ba.
To a ka'ida idan mutum yayi zihari da matarsa wato ya sifanta matarsa da wacce take muharramiya a gare shi musamman mahaifiyarsa ya ce wato yadda mahaifiyarta take haramu a gare ni haka kima haramu ce a gare ni. Ka'idar musulunci shine ba zai kusance ta ba har sai yayi kafara, ba zai kusance ta ba har sai yayi kafara. Allazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu lati fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Saboda haka hukunci shine ba za a bar shi ya koma ga matarsa ba, haramun ne ya koma ga matarsa har sai yayi zihari. Idan kuma har ya koma ga matarsa ba tare da yayi zihari ba, to shari'a na iya hukunta shi akan haka. Shari'a na iya hukunta shi, alkali na iya hora shi akan wannan, kuma killace shi a hana shi kusantar matarsa har sai yayi zihari. Saboda haka in bai yi wannan kafara ba cikin sabon Allah yake, cikin laifi yake. Ba a cewa abinda za su haifa a lokacin ƴaƴan zina ne, to amma dai a cikin aikata haramun yake, kuma zunubi yake dauka. Ita ma kuma bai kamata ta yadda da shi ba har sai yayi wannan kafara, domin Allah ta'ala cewa min qabli an yatamassa, gabanin su kusanci junan su.
To sai sakon Aminu Amsar Tujale mu yake cewa shin akwai gado ga matar da mijinta bai kusance ta ba har ya mutu?
Inda har aka daura aure, to an samu sharadin cin gado tsakanin miji da mata, ba tarewa ce take sa miji ya ci gadon matarsa ko mata ta ci gadon mijinta ba. Daurin aure shi yake sa wannan. Saboda ka in har an shafa fatiha an daura aure, to shikenan dalilin gado ya kullu tsakanin waɗannan ma'aura guda biyu. Ko da ya rasu kafin ta tare, to tana nan a matsayin matarsa za ta ci gado, da za ta yi masa takaba. Hakanan shi ma da za ta rasu kafin a tare, matarsa ce ta rasu, tana da wani abu na dukiya zai ci gadonta.
To sai sako na gaba yake cewa shin babu laifi idan wata mazhabar ta kare wani abu a addini ko da babu hujja karara, kuma wannan abin ya shafi sallah, mutum ya aiwatar da abun? Daga Husaini Umar Ali.
To ka ya gama ba kansa ansa, tana ce babu hujja. Ita mazhaba ba ita ce shari'a ba. Ita mazhaba fahimta ce, akan iya dacewa, akan kuma iya samun kuskure, kamar yadda aka sani a cikin fahimtar kowane mutum. In ka cire Annabi sallallahu alaihi wa sallama, akan dace, akan samu kuma kuskure. Malaman mazhabobin nan guda hudu da ma waɗanda ba sa cikin hudu din, dukkaninsu malamai ne waɗanda suka yi kokarin bayanin addinin musulunci da iliminsu da Allah ya ba su, ta ƙarƙashin fahimtar da suke da ita na Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da rayuwar sahabbai. Mafi rinjaye na fatoyinsu sun dace da abin da yake daidai. Ana samun kuskure wato ƴan kaɗan a cikin fatoyinsu, akan samu kuskure. Saboda mutane ne, kamar yadda ɗaya daga cikinsu shi ne Imam Malik ya ce kullu insanin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa ma ja'a anil ma'sum aw illa ma ja'a an sahibi hadha al-qamar. Dukkan wani mutum akwai maganarsa da za a ɗauka, akwai kuma wacce za a bari, sai dai abin da ya zo daga wanda ke kwance a wannan kabarin shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kowane mutum yakan iya yin daidai, yakan iya yin kuskure. Waɗannan daidai ɗinsu ya ninninka kuskurensu, nesa ba kusa ba. Amma wannan baya nuna cewa ba a samun kuskure. Saboda haka ba zai yiwu a shari'a, shari'a ita guda ɗaya ce. Abinda yake hukunci a gurin Allah wannan shine shari'ar. Za a iya samu wani yayi fatawa ya ce abu kaza halal ne, wani yayi fatawa ce haramun ne. Abinda zai raba gaddamar shine dalilin da kowa zai bayar. Wanda zai bayar da dalili gamsasshe wanda yake zahiri na sahihi daga Alkur'ani ko daga Sunna, wannan shine ya dace. Wanda kuma ijtihadi yayi saboda rashin isar dalili zuwa gare shi, ko rashin bayyanar dalilin a gurinsa, to wannan yana da ladan ijtihadi, yana da ladan kokarin da ya yi na ya bayanin abin da yake musulunci, kuma kuskurensa abin gafarta masa ne. Wannan shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma cewa idan mai kokarin bayanin hukunci ya yi istihadi, idan ya dace yana da lada biyu, idan kuma idan ya dace yana da lada biyu, idan ya kuskure kuma yana da lada daya. In ya dace yana da ladan ijtihadinsa da ladan dacewarsa, in kuma ya kuskure yana da ladan ijtihadinsa kuma kuskurensa abin gafartawa ne. Wannan shi ne, amma ba za ka ce abu daya a shari'a halal ne kuma a shari'a haram bane a lokaci guda a yanayi daya, a ce wannan shi ya halatta gare shi saboda shi mazhabarsa ta halatta, wancan kuma shi ya haramta gare shi saboda shi mazhabarsa ta haramta, kuma dukkaninsu shari'a ce. Wannan ba haka bane, dole cikinsu akwai daidai akwai kuskure. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yace ijtihadal hakim fa asaba, yace kuma ijtihadal hakim fa akhta'a, kaga a ciki ya tabbatar da daidai ya kuma tabbatar da kuskure. Akwai inda yake daidai, akwai inda yake kuskure, dukkaninsu masu yin daidai ne ta bangaren ijtihadi, ma'ana dukkaninsu wajen yin ijtihadin daidai suka yi, ba kuskure suka yi ba da yin ijtihadin, amma wajen dacewa ga abin da suka yi ijtihadi a kansa akan samu daidai akan samu kuskure. Saboda haka ba a cewa duk abinda wata mazhaba ta faɗa kawai shi ne daidai ka yi shi, ko da kuwa ya saba wa hujja karara, wannan ba daidai ba ne. Ko su shugabannin mazhabobin ba su yarda da wannan maganar ba.
To sai wani sako yake cewa malam ya mutum zai idan ya bi limamin da baya barin lokacin da har za a iya karanta fatiha a cikin sallan da ake asarance kamar azhar ko al'asr daga Abubakar Zakari daga kasar Kamaru.
To ban san yaya za a iya kasa karanta fatiha ba, na ka fatiyan nan ayoyi ne sanannu, kuma lokacin da ake karanta ta abu ne sanannu. Indai har za a karanta ta din, sai dai in shi ko limamin ba karantawar yake ba, amma indai har shi ma zai karanta, kai ma za ka yi karantawa. In ka fahimci cewa yana dan saurin karatu, kai ma sai ka daga baki, musamman ma karatu ne na sirri, ba karatu ne na bayyane ba, wanda yake bukatar ka yi wani dogon maddi da wani idigami da wani abu a sirri yake, za ka motsa fatar bakinka ne kana yinsa. Saboda haka kaga in ka fahimci cewa yana dan sauri wajen karatun fatihar, musamman a raka'o'i biyu na karshe, tunda in a raka'o'i biyu na farko ne daman fatiha da sura zai karanta, kaga ba zai yiwu a ce ya karanta fatiha ya karanta sura kai kana nan ba karanta fatiha ba, dama wataƙila sai a raka'o'i biyu na karshe wanda su ne zai karanta fatiha kawai ya yi ruku'u. To a lokacin in ka fahimci saboda sabanka da yin sallah a bayansa, in ka fahimci cewa yana da dan saurin karatu haka, to kai ma sai ka dan daga harshenka yadda karatun naka zai dare yadda ka saba yi, domin ka cimma karatun fatiha. In kuma har da za a ce ka shigo baka iya samun karatun fatihar ba, ya tafi ruku'u, to anan wajibi ka yi ruku'u, ka tafi ruku'u, karatun ya sare da kanka, kamar mutumin da ya zo ya riski liman da ya yi ruku'u, kaga shi bai ma samu tsayuwar ba bare ya karanta fatihar, amma ya riski ruku'u ya riski raka'a. Saboda haka ba a cewa tunda bai riski raka'a fatiha ba, bai riski raka'a ba, kamar yadda fahimta ce ta wasu daga cikin malamai, amma wannan fahimtar kuskure ce. Matukar mutum ya riski raka'a wato ruku'u, to ya riski raka'a duk da cewa bai samu riskar karatun fatihar ba. Saboda haka idan har zuwa kai ka shiga sallah tare da shi, baka san cewa yana dan jan bakinsa wajen karatu ba, to har ya yi ruku'u, to dole ka tafi ruku'u, ba za ka tsaya cak ka ce sai ka gama abin da kake ba, domin zai dago kuma kai kana tsaye ka ga wannan raka'a ta kuce maka.
To sai Isaac Zuro da yake cewa yana da tabbani akan nafila bayan idar da sallar juma'a, shin raka'a nawa ake kuma waɗanne surori ake karantawa?
To raka'a abin da nafila bayan sallar juma'a, idan mutum a masallaci zai raka'a biyu, idan zai je gida ya raka'a hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka, ma kuma ba wasu surori kayyadaddu wanda aka ware domin karatun domin sallar nafila ta bayan juma'a. Haka duk abin da Allah ta'ala ya hore maka za ka iya karantawa, ba wai lalle sai ka karanta wata sura kayyadajjiya ba.
To sai sakon Abubakar Ibrahim Sharif wanda shi kuma yake tambaya akan wato yake neman karin bayani akan abin da malami Ahlari yake faɗa na cewa waya har ba alayhi talazzuzu bi kalami ha da kuma al'aklu bi shafa'a.
To yana magana akan abin da yake haramun mutumin da yake baligi musulmi ya aikata, shine abin da ya shafi nazaru ila al-ajnabiyya ya kalluma tadda ba matarsa ba ba yar uwarsa ba muharramiyarsa ba kuma ya rika jin dadin maganar da take wato yana tana magana yana talazzuzi da maganar ta wato yana tayar da sha'awa sa da wannan maganar ta ta shine ma'anar talazzuzi ba wai ta yi magana wacce take mai dadin ma'ana ba ya ji cewa ai wannan maganar ta yi masa a'a magana ce take yi shi kuma wannan magana tana tayar masa da sha'awa shine ma'anar talazzuzi haramun ne mutum ya haka ya zauna yana sauraron miliyar mace domin ya rika tayar da sha'awarsa wannan haramun ne al-aklu bish-shafa'a ko al-aklu bid-din shine al-aklu bish-shafa'a abin da ake nufi da al-aklu bish-shafa'a mutum saboda martabarsa da darajarsa wanda in ya sa baki a al'amari za a yi to sai ya maida wannan sana'a sai ya rika zama kawai mutane masu neman alfarma a gurinsa yana da shiga wajen gwamna ko yana da shiga wajen ciyaman ko wajen wani shugaban wani ma'aikata idan aka ana neman wata alfarma aka biyo ta gurinsa to in yayi magana za a yi wa mutum to sai mai da wannan sana'arsa saboda haka baya komai sai dai in an zo ce ina da yar matsala ne da Allah nake so ko za a yi ma gwamna magana akwai wata yar matsala da nake neman a warware mu ko wani taimako da nake so in samu sai ce to me za ka bayar sai ai deal da shi to shikenan in ka samu za ka bani kaso 10 cikin 100 sai ya ce to na yadda sai kuma sai ya je saboda matsayin da yake da shi a gurin wannan gwamna sai ya je ya magana ya ce to gawa ne dan uwa ne ana tare da shi kuma ga matsalar sa taimaka masa kaza kaza in an karbo kudin shi kuma sai ya karbo wannan haramun ne shine al-aklu bish-shafa'a ko mutum ya amfani da addini dan ya rika samun abin da zai ci abinci shi ma wato irin wannan kasancewar sa mutum ne ana darajta shi ta fuskar addini ya kasance shi ana darajta shi ta fuskar addini ya kasance ya je gaban waɗanda suke mutanen da suke darajta shi ta fuskar addini ya shiga tsakani ko ya nemo ma wani taimako dan shi ma ya samu wani abu a ciki shine al-aklu bid-din din da shafa'a da bid-din duk dai mutun ya maida wannan shine harkar cin abincin sa ko dai ya sa riga ta addini ko kuma ya sa riga ta sanayyar sa da darajar sa da mutuncin sa a gurin wanda zai je ya nemo taimakon a gurin sa
to sai tabbayar Salisu Usman yake cewa mallam da Allah ya miye hukuncin wanda yake alwala amma kafin ya gama alwalar ta sai yayi hutu
to a kaida hutu yana daga cikin waqidul wudu to wanda ya alwala ya tusa to alwalar sa ta warware saboda haka idan mutun zai yi alwala yana shiga ban daki ya gama duk abin da zai gama na biyan bukatarsa sannan sai zo ya fara alwala idan ya kasance cuta ce tare da shi cewa yana yawan rihi to wannan kuma ba yadda za a yi ko ba a sallar ne ta zo masa sai dai a ci gaba da sallar haka amma in ya kasance da gangan yake yi to wannan ba haka ya dace ba kamata ya shiga ban daki ya biya bukatar sai kama ruwa sannan ya zo alwala ba tare da yana yi ko yana rihi
sai Mubarak Aminu Yakubu yake cewa yana son a yi masa bayanin tafsiri da kuma tafsirin wannan ayar ta fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab
to abinda malamai suke faɗa dangane da tafsirin fa idza faragta fansab suna cewa abinda ake nufi fa idza faragta fansab idan ka gama wato isar da sako ya rasulullah ka isar da ayyukan aikin da Allah ta'ala ya dora maka na karantar da addini da isar da addini to sai ka kafa wajen ibada ka mai da hankalinka kuma wajen bautar Allah kawai wato suna cewa wannan daidai take da suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah tazo da fatahi aka ci garuruwa da yaki musulmi duk suka shiga abinda mutane duk suka shiga addinin musulunci mutanen makka duk suka karba mutanen madina duk an karba addinin musulunci yayi karfi mutane an ta zuwa dodo ana ta shiga addinin musulunci to wannan shine fa idza farakta sannan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, to ka koma kai ta tasbihi tare da godewa ubangijinka, kai wato kai ta ibada kana ta tasbihi kana ta ambatan Allah, to shine ma'anar fansab din. To suna cewa wannan gaba ta idza farakta fansab wa ila rabbika farghab, daidai take da abin da wacce sura take karantarwa. Kuma suna cewa wa idza farakta fansab, idan ka gama ibada ka kafu wajen addu'a, wato in kai ibada kana yin addu'a bayanta, wato kai tawassuli da ibadar da kai, rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana, Allah mun yi imani don ka gafarta mana zunubanmu. Wato mutum yayi aikin ibada sai kuma yayi addu'a a bayan ya gama wannan aikin ibada din. Wasu malaman sun fassara fa idza farakta fansab, idan ka duba sai ka ga nisa tsakanin wannan fassarar da wancan, saboda aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na isar da sako da isar da addinin musulunci ibada ce, ya gama ci gaba kuma da addini da bautar Allah domin ya samu kusanci zuwa gare shi. To haka nan wanda mutum wanda zai yi sallah ko azumi ko karatun Qur'ani yayi tawassuli da wannan ibadar, shi ma aikin addini aikin ibada ai kuma yayi tawassuli da ita.
Sai kuma sakon Ibrahim Khalil Adam wanda ke cewa mallan chatting da mutane suke a social network da matar da ba muharramar su ba, hasali ma ba wanda ya san kowa a tsakanin su, malami ne matsayin sa a musulunci.
To a kaida duk wata mace sawa'un matar aure ce kuma da ba matar aure bace budurwa ce, ya kamata ta zama tana da kame kai, kada ta yi abinda zai zubar mata da mutunci ko abinda zai ja ta zuwa ga lalacewa. Ba wai sai ba ta aure ba, har wacce take budurwa zamana ta shiga waɗannan hanyoyi na sadarwa na zamani, Facebook ne ko Twitter ko WhatsApp wani abu mai kama da wannan, kasance ta haɗu da wani namiji da sun ma waye ba, mai halayyarsa mai ɗabi'arsa, kuma ya zamana suna ta canjin maganganu, ta faɗa ya faɗa kuma maganganu na banza, ba wai wani abu ne zai karantar da ita na addini ba wanda za ta ƙaru da shi, a'a maganganu ne na banza da wubi da ɓata lokaci, wanda za su iya zama wata hanya ce ta lalacewar tarbiyyarta, ta hanya ce ta faɗawa cikin komar shedan. Saboda wannan bai dace ba a samu wannan, ba wai ga matar aure kawai ba, hatta ga budurwa, dole kuma matar aure wacce ita tana da abubuwan da suke gabanta manya-manya, da irin nauye-nauyen da suka haukanta, da haƙoƙin da suka rate da ita, haƙoƙin mijinta da haƙoƙin ƴaƴanta. Saboda haka waɗannan su ita ya fi kamata a ce ta fi kiyaye wannan haƙƙin.
To sai tambaya ta gaba wanda ke cewa malami, ne hukuncin wanda ya yi alƙawarin idan ya sake aikata wani abu Allah ya sa shi auta, sannan kuma daga baya sake yin abu, daga Isa ya kura?
To watakila ya kausasa wa kansa addu'a ne don ya ga cewa bai yi ɗin ba, shi kuma shaidan ba kyale shi zai ba, saboda shi ma so yake ga cewa an yi ɗin mutacce an shiga, saboda haka zai ƙara fito masa ƙara ƙullo masa. Kasancewar ya yi wannan maganar ba ita ke nuna kuma shi kenan ba zai tuba ba, sai ya shiga wutar tilas. In har ya yi wannan maganar cewa in ya yi kaza Allah sa shi a wuta, kuma sai ya yi, sai koma ya yi ta tuba, ya yi ta tuba, yana nema Allah ta'ala ya yafe masa, Allah ta'ala ya gafarta masa, kuma ya yi ƙoƙarin ya ga cewa bai sake komawa ba. Ba daidai ba ne mutum ya riƙa kawai kansa fatan shiga wuta da halaka da sauransu, amma wani lokaci mutum yana so ya yi wa kansa katanga ta kada ya koma abin da yake, sai ya yi wannan maganganu masu nauyi. Wasu malamai suna sanya irin waɗannan maganganu cikin babin rantsuwa, wato mutum ya yi haka ne da sunan rantsuwa don kada ya sake yi, sai kuma ya sake yi to sai su ce ya kafara. Waɗannan malamai kafara zai yi, kafara rantsuwa, sannan kuma ya tuba zuwa ga Allah akan abin da ya aikata wanda bai dace ba.
Sai wannan kuma yake cewa malai, ina son fassarar sunayen waɗannan littattafai da kake karantawa, Alwabil Sabil da kuma At-Tajridu Sarih.
To Alwabil Sayyib,
Alwabil Sayyib,
نعم الوابل السيب سنة لتافي لنا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى سنة الوابل السيب من الكلم الطيب الوابل شيني روا ماما كو ديكي سوكا روا مي يوا ديكي سوكا كما لدى الله جيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير يجي مثال وأن سكيت يدد كوينس في سبيل الله كمثل جنة بربوة شي كمان مثال أبنى نقوناتي أكنتدو أصابها وابل سننكما ونلوى ما موكو ونلوى ميوى يسميت كلمة وابل تافتو أنا فإن لم يصبها وابل فطل ضل شين دان يايفي هكا idan ba bata samu ruwa wanda yake mai yawa ba ta samu ruwa wanda yake yayyafi asayib shi ma ruwa mai zuba da kamar bakin ƙwarya kai shi ma ya zo kalmar ta zo ita ba a cikin suratul baqara kamar inda waccan ta zo a cikin suratul baqara aw ka sayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq saboda haka aka ce alwabilus sayyib kamar ka ce ruwa mai zuba da mai zuba da bakin ƙwarya ko mai kamar zuba da bakin ƙwarya shine ma'anar alwabilus sayyib min alkalimi at-tayyib na kalmomi wadanda suke masu dadin ji masu dadin karanta masu dadin ma'ana sune zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam littafin ya kunshi addu'o'i da zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar littafin hisnul muslim saboda ka wannan shine ma'anar abin at-tajridus sarih li ahadith al-jami' as-sahih shi kuma littafi ne da wani malami da ake kira Ahmad ibn Abd al-Latif az-Zabidi littafi ne wanda ya tace ko in ce ya tsakuro wasu hadisai daga cikin hadisan sahih al-Bukhari ya share waɗanda suka maimaitu ya zo ya same su a babi kuma Bukhari ya kuma maimaita su a wasu babubuka to sai ya share na gaban to wannan shine ma'ana at-tajrid din shine rairayowa da tatowa da tsakuro wasu abubuwa daga na hadisi daga cikin sahih al-Bukhari as-sarih shine wanda yake na zahiri wato kamar aiki ne da yayi na fili karara na zahiri bayyananne shine ma'ana at-tajrid as-sarih sai yasa ce li ahadith al-jami' as-sahih al-jami' as-sahih shine sahih al-bukhari
to sai tambaya ta gaba kike cewa malami ne halaccin karatun fatiha ga mamu
kamar halacci
shine tambaya
halacci to mamu kamar yadda muka sha fadi maganganu ne daban-daban na malamai amma maganar da take tsaka-tsakiya da ita ce za mu faɗa tsaka-tsakiya cikin maganganun malamai shine idan mutum yana bin liman a cikin sallar da take ana bayyana karatu kamar sallar maghrib kamar sallar isha'i kamar sallar asuba to sai ya wadatu da karatun liman ya tsaya ya saurari liman wato ya saurari liman a cikin karatunsa wannan idan yana jin karatun a bayyane idan baya jin karatun sallar da ba a jin karatun ta a bayyane kamar sallar azhar sallar asar to ita wannan zai karanta fatiha akalla ya karanta fatiha domin anan babu wani abin da zai shagalta da shi na sauraro a can an ce ya tsaya ya saurari liman domin yana jin karatunsa an wajabta masa sauraron karatu idan ana karanta alqur'ani idan suqri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan an karanta qur'ani ku saurara ku yi shiru to amma a sallar da take a boye ake karatunta babu wani abin da zai shagalta da shi na sauraro saboda kaga anan shi kuma sai ya karanta fatiha bisa karancin abin da zai karanta in har ya samu dama ya karanta hadda sura wannan idan baya jin karatun liman sawa'un sallar take ta sirri ce ko kuma sallar da take a bayyane amma yayi nisa inda karatun liman sautin liman baya zuwa gare shi ita ma hukuncin ta kama hukuncin sallar sirri ce ana sallar magriba ne amma yana da tazara da liman don haka baya jin karatun liman to anan shi ma sai ya karanta abinda wato zai karanta na Fatiha a cikin sallar sa wannan shine magana mafi zama tsaka-tsakiya
to sai sakon Bala Abdu Mai Sidau wanda yake cewa malam ina hukuncin shugaba ya faɗa abin da ba haka bane idan kuma wato bayan ya faɗi magana sai ya ga ba daidai ba ya faɗa zai iya canjawa domin yana tsoron karya tunda a ce kuma yayi ƙarya
to a ka'ida shine lokacin da mutum ya faɗi abin da ba daidai ba ya gano kuma daidai shine ai ya dawo ya faɗi daidai din al-audu ko al-ruju' ila al-haqq khairun min at-tamadi fi al-batil mutum ya koma ga gaskiya shi yafi alkhairi sama da ya doge akan abin da yake ba daidai ba kai wata magana a zatanka haka take sai kuma daga baya sai aka ganar da kai ko kai da kanka ka gano cewa akwai kuskure cikin maganarka to dattaku da girma da sanin ya kamata shine ka fito ka ce maganar da na faɗa na fahimci cewa akwai kuri a cikin fahimtar da nayi ga yadda gaskiyar maganar take wannan shine girma shine dattaku amma ka ce a in kai magana to ba bufa yadda za a yi ka saki wannan magana saboda kai kana jin in kai magana ka saki kamar za a rena ka wannan kai ka rena kanka domin anan ka yadda cewa ka tafi akan ƙarya koda ko za ku gamu da Allah ranar gobe kiyama akan kai abin da yake ƙarya wataƙila kuma magana ce ma za ta cutar da wasu in aka tsaya akan maganar ka to wasu ma za su cutu ka faɗi magana akan wasu kuma daga baya ka fashi fahimci ba haka take ba kuma ka dage akan haka take kaga babu shakka anan akwai karanci akwai kankanta wanda bai kamata a ce shugaba yana da shi ba ba wai za a sifanta mutum da ƙarya dan yayi magana kuma daga baya ya fahimci kuskure ce ya gyara ba wannan ba shine ake cewa ƙarya ba ƙarya ka yi magana kana sani cewa ba haka take ba amma ka faɗe ta da gangan amma mutumin da yake zaton abu ya faɗe shi a yadda yake zaton sa kuma ashe ba haka yake ba wannan ba a ce da shi maƙaryaci sai dai a ce kuskure yayi kuskure amma ba a cewa yayi ƙarya mutum ne ka zaci cewa yana gida aka tambaye ka wane yana gida kace eh yana gida ashe kai ya fita baka sani ba da aka ce sai ba a ganshi ba ce ka ce yana gida ce ina zata yana gida dan na baro shi a gidan ashe bayan fita ta ya fita ba a ce maka makaryaci wanda ya ce maka makaryaci zakin kai kuma saboda ka faɗa abin da ka tabbatar a zatan ka kai ki saboda haka wannan shine shi ake cewa ƙarya abin da ka faɗa tare da ka san cewa ba haka yake ba amma ka faɗa haka mutum dan ya ji cewa ya yi magana kuma daga baya ya fahimci ba haka take bai zo gyara wannan ba a cewa ya yi ƙarya ko da malami ne zai faɗi wani magana kuma daga baya sai ya karanto cewa ai maganar da ya faɗa kuskure ce to sai ya zo ya ce wa ɗalibansa jiya na ce muku kaza 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 amma na fahimci abin nan ba haka yake ba ga yadda yake ba a cewa malamin nan maƙaryaci ne sai ya ce malamin nan mai amana ne wato wannan zai ƙara masa daraja ne almajiransa da masu sauraronsa za su ƙara amincewa da shi kan cewa mutumin nan duk abin da yake gaya mana yana gaya mana ne da zuciya ɗaya in har zai gane abin da ya faɗa yau gobe ya gane kuskure ne muna da tabbacin zai zo ya gaya mana ba zai ɓoye mana ba zai ci amanar mu ba wannan ita ce al'amana al-ilmiya mutumin da yake haka shi ya kafata ma ka fi yadda da shi sama da wanda in yayi magana in duniya za ta haɗu ba zai janye ba to wannan cutar da kai zai yi domin zai yi magana da ya tabbata ba haka take ba ko shi da kansa zai gano ba haka take ba amma ya dage a kanta amma mutumin da zai ƙara gaya maka cewa jiya na faɗa amma yau na gane cewa to wannan ka amince da shi ka yadda da shi ka rike shi hannu biyu ka ce wannan mutum na tabbata in ya shekara yana gaya mun abu ran da duk ya fahimci kuskure ne zai zo ya gaya mun gyaran in gyara don haka wannan na yadda da shi ba a ce ma wannan makaryaci sai dai a ce masa mai amana
to sai sakon Abdulrashid mai magani inda lama yake cewa malam mutum ne suka samu sabani da matarsa sai yake cewa ya sake ta saki 100 to dan malam wannan sakin menene matsayinsa a addinance kuma a nawa za a dauke shi
wannan ta'addanci ne mutun ya irin wannan furici ta'addanci ne a addinance saboda Allah ta'ala ya iyakance saki saki daya saki biyu sannan ai saki uku talaqu marratan sai ce in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra saboda haka saki guda uku ne daya bayan daya sai na uku to idan mutun ya zo ce yayi saki 100 to kaga wannan gatsi da gatsali yake wa shari'ar musulunci da musulunci ta ce yayi saki hudu ma bata ce ba bare goma bare 100 saboda haka wannan magana da yayi sashiyar magana ce ba bata dace ba kuma sabo ne ga Allah ta'ala yana bukatar sai ya tuba yayi nadama yayi da na sani yayi nadama akan abin da yayi a gurin jumhurin malamai mafi yawanci jumhurin malamai su a gurin su in yace yayi saki 100 za a dau uku a bar masa sauran 97 wanda duk na banza ne saboda ka uku ya lizumce sun lizumce shi wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa in yace 100 a matsayin daya yake saboda ba a bashi dama yayi saki 100 ba daya aka bashi dama sannan ya kuma yi marratani ay marratan ba'da marra saboda haka anan in yace yayi saki 100 a daya yake ba za a dauke shi a abin da ba wannan wata fahimta ce daga cikin fatawar wasu daga cikin malamai da cewa jumhur su abun su uku ne ya lizumce shi sauran 97 kuma za su zama zanubi ne ya yi wa kansa yana bukatar tuba
ya sai sakon Adam Ibrahim shi kuma yake cewa yana son a yi masa karin bayani akan hadisin da ke cewa wanda ya zo neman aure kun tabbatar da addini wato da kun yarda da addinin sa da bidansa to ku aura masa don gudun fitina babba da kuma fasadi
to ma'anar hadisin a fili take idan ja akum mun tardona dinahu wa khuluquhu fazawwaju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda duk ya zo muku kun yarda da addinin sa kun yarda da halayen sa to ku bashi aure idan ku kiya kuma za a samu wata fitina babba da wani fasadi wanda yake mai girma wato duk mutumin da zai zo neman auren yarka to farkon abin da zaka yi la'akari da shi addinin sa da halayen sa addinin sa da mutuncin sa ba a ce kakka nemi sanin wasu abubuwa da suka shafe shi ba wannan ba wai an hana ka ba ka san menene sana'ar sa yana da sana'a bai da sana'a ina ne mazaunin sa ina ne iyayensa suke wannan duk ba a hana ba ba wai kada ka fahimci cewa ko hadisin yana nuna a waɗannan abubuwa biyu kawai ake bincike a waɗannan abubuwan su ne a gaba su za a fara bincika sannan sauran abubuwan za su zama ciko ne amma kada a ce a binciki sauran kuma a kyale wannan in aka bar wannan to nan ne za a fada cikin fitina da fasadi babba shi ne abin da hadisi yake in ka bar abin da ya shafi khuluq da khuluq da addini halayya da ɗabi'a ba a tsaya an tantance su a sha'anin aure ba to za a samu barna mai yawa domin auren ba zai yi danko ba domin auren zai zama da ficincinu a cikinsa da rigingimu a cikinsa sannan ta wani bangare idan an samu mutum mai addini mai ɗabi'a mai halaye na ƙwarai an hana yarinya ta aure shi saboda wasu dalilai can da ba su taka kara sun karya ba to wannan zai iya jawowa kuma yarinya ta fandare sai ta shiga wani hali kuma wanda yake mara daɗi ba wai ana nufin shi wannan mai addinin mai halayya na ƙwarai ba kuma zai lalata ta in haka ne ya zama mai addini ba ne domin wasu suna fahimtar cewa kamar idan ba a bashi ba to za su zai dauke ta su gudu ko zai lalata ta to yana ya zama da mace kaga ba mai addinin bane kenan mai addini ba zai dau yar kai gudu da ita ba dan baka bashi ita aure ba mai addini ba zai lalata maka yarsa ba yarka ba mai addini da halaye mai kyau ba haka yake nufi ba ana nufin idan har ba a la'akari da addini da halaye mai kyau yayin aure to za a samu fitina babba da fasadi babba domin za a rika daura aure bisa la'akari da wasu abubuwa ko la'akari da dukiyarsa ko kawai ayi la'akari da asalinsa ko kawai ayi la'akari da mukamin bansa ko ayi la'akari daga inda ya fito a manta da maganar mai addininsa mai halayensa to galibi kuma in ka kula yanzu aurace-auracen da ake yi ba a kula da waɗannan abubuwa guda biyu shi yasa sake-sake suka yi yawa, fitintunu suka yi yawa, rigingimin aure suka yi yawa, saboda waɗannan abubuwa guyu addinin wal khuluq ba a ba su muhimmanci ba. Kuma hadisin ba yana nufin bangaren maza kawai ba, har bangaren mata su ma dole a dubi mai halaye da ɗabi'a. Ba an hana ka ka dubi kyanta ba, ko ka dubi asalinta, ko ka dubi darajarta, ko ka dubi dukiyarta, ba a ce ka watsar da wannan ba. Kana iya ka duba, amma farkon abin da zaka kawo na sharadi shine addininta. Shi yasa annabi ya ce tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bi dhati ad-dini taribat yadak. Kaga annabi ya faɗi waɗannan abubuwa guda hudu wanda su ne ke sawa a wurmace: kyanta, dukiyarta, da wato darajarta, wato asalinta, sannan kuma da addininta. Sai ya ce fadhfar bi dhati ad-dini, yi kokari ka ci nasara ka samu mai addini. Taribat yadak, aiwa illa taribat yadak. Idan ba haka ba to zaka shiga cikin kunci, zaka shiga cikin wahala. Saboda ita ma janibin mace ana duba wannan, kamar da shi ma janibin namiji ake duba wannan. Wannan shine ma'anar hadisin.
Sai Usman Bello tambawar yake cewa malamin yana tambaya ne akan mutum da yake kasuwancin shinkafa, misali yana sayar da buhu akan 2000, amma kuma waɗanda suke karɓa sai karshen wata idan an yi albashi to yana ba su akan 2000. Shine ke tambayar yaya hukuncin hakan yake.
Wannan shine ake kira bai'ut taqsit. Mutum yana ya bada bashi a biya shi, ko a hankali a hankali, ba lokaci ɗaya a biya shi kuɗinsa ba. Ya sayar da abu a biya shi a hankali ba lokaci ɗaya ba. Wasu malaman suna ga bai dace ba, wasu daga cikin malamai suna ga bai dace ba, kamar a jan jinkirin da ya yi shi ya sa ya yi ƙari, ya ɗaga lokaci shi ya sa ya yi ƙara, don haka suke haramtawa. Suna hujja da hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ba'a bai'atayn fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba. Wanda duk zai yi ciniki biyu a ɗaya, wato ya ce in yanzu zaka biya 2000, in kuma sai bayan sati biyu zaka biya to 2500. Hadisin ya ce falahu aw kasuhuma, abinda ya halatta ya karbi mafi kankancin farashin shine 2000, aw riban, in kuma ya ƙi to ya karbi ribar shine 2500. Haka wasu suna haramta wannan ciniki. Da yawa daga cikin malamai suna ga a'a ba shine bai'atayn fi bai'a ba, bai'atani fi bai'a ana nufin lokaci ɗaya ya ayi ciniki biyu, lokaci ɗaya ayi ciniki biyu, ba shi wannan ciniki ɗaya a lokaci ba ciniki biyu ba. Ya ɗauko shi ne yace na sayar maka shi bashi 2500, saboda ka ciniki ɗaya ne ba ciniki biyu ba ne. Saboda ka babu maganar bai a tani ana kayansa ne, yana da damar ya sayar da shi 3000, 4000, ko ma nawa ya gara ma zai iya sayar da shi, nashi ne. Tunda kai ba za ka saya ba sai da yarda, sai ka yarda, ba za a tilasta maka sayansa ba. In ka yarda ne za ka saya, in ba ka saya, in ba ka yarda ba ka yarda ba je ka wulgu ka saya. Saboda ka suna ganin wannan baya daga cikin abin da yake haramu. Wanda su ne jumhurul malamai, kuma suna da maganganu masu ƙarfi a nan janibin. Saboda ka idan cinikinsa kenan ko da yaushe shi haka yake sayarwa, ba raba kafa yake bai ce in zaka saya yanzu kawo kaza, in kuma sai an kwana biyu to zan kara maka kaza. A shi ko da dama su cinikin su kenan, in suka dauko ba sa sayarwa bi sayarin naqd, wato wanda zaka biya hannu abin nan kudi hannu, suna sayarwa ne bi sayarin ajal. Saboda ka su suna sayarwa ne da niyyar bashi, ko wanda su haka sana'a su take, su dauko su raba ma'aikata karshen wata a biya su, to wanda ba a cewa sun aikata haram. Amma wanda zai ajiye abu, in ka zo kana son shi yanzu ka kawo kaza, in kuma an jima ne to zai kara maka, wannan shi ne bai dace ba. Kuma ba mu ru'a, indai har taimaka masa za ka yi, to ka taimaka masa ka bashi shi yadda kake sayarwa mana.
To sai wannan sakon shi kuma yake cewa malam, da Allah, ina hukuncin yin sallah a shagon Krista, wanda kuma akwai cross a rataye a cikin shagon, daga Ammar Munir Ibrahim.
Yanzu za ka ɗauki cross ɗin daga alƙiblarka ya koma bayanka, za ka yi sallah. kasancewa akwai cross ba shi yake haramta sallah ba sai dai fuskantar cross din kana sallah shine yake da matsala ba cross ba koda hoto ne ba a san ka fuskanci hoto kamar yadda mun sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ga hoto a gaban sa yasa an cire shi to bai kuma cross wani abu da wasu suke bautar sa to kana iya janye shi kamar da shi can bayan ka sai kai sallah don haka gurin ba wai dan yana ba na musulmi zai zama abin nan inda yau coci ce za a baku a ce gashi nan ku yi sallah saboda baku da inda za ku yi kamar wanda suke rayuwa a Turai lokaci za a gama sallatin sun musu kaɗan sai wani mai coci ya ce to ku rika shigowa mana kuna yi a cikin coci na wato sai masallacin juma'a ne gashi ga coci su musulmin suna taruwa fiye da yadda masallacin zai iya ɗaukan su sai mai cocin ya ce da su to ni ga coci na ku rika shiga mana a buɗe muku kuna yin sallah a ciki to in babu wani hotuna a ciki babu wani cross za su iya yin sallah a ciki ba haramun bane in shi mai gurin ya ga cewa in sun tashi sallah din a kwashe musu wannan hotunan da wannan cross din su yi sallah su shikenan sai su amma inda cross haka a ciki bai dace su fuskance shi suna sallah ba
to alhamdulillah mallam Allah ya saka da alkhairi masauraro duka anan muka karshen shirin a wannan rana sai dai kafin mu sallama da ku kuma za ku iya aika da sakonnin tambayoyi na ku akan lambar waya 0800 555 4443 da kuma 0707 787 4442 sai kuma 0703 604 1455 sai kuma ta adireshin email na fatoyin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kuma da dangin sashen adilin musulunci na gidan rijiyar rahma farin cikin al'umma da kuma shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda yake samun dama domin amsa muku tambayoyin naku Bashir Idris Ngongo shine ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.